So alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla la wa man yudlil fala hadiya la wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fi nar. Bayan haka, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Da yake an riga an yi bayanai ba sai an maimaita ba game da dalilin sa wannan karatu da kuma dalilin da yasa muka zabi wannan littafi mai albarka. Na farko, cike abin da bamu ambata ba, littafi ne wanda an ka rubuta a wannan jaha tamu, tunda duk abin da aka yi Gwandu kamar an yi shi ne cikin Argungu. Kuma littattafai ne suna nan waɗanda yake sun kai 200, wasu suna magana akan abin da ya shafi ibada, wasu tauhidi, wasu larabci, fannoni dai daban-daban wanda wa'annan malamai suka rubuta. Wanda shi Malam Abdullahi Gwandu shi ne Allah Ta'ala ya albarkace mu da samun sa a wannan jaha, wanda kuma tun rasuwarsa har yanzu ba a sake samun kamar sa ba. To saboda haka littattafai ne masu fa'ida, wanda ni ina ganin ko littattafan su kadai an kamar su wa islamiyu tun daga na yara har na mata har karatutuka da ake yi a masallatai na manya kenan, inda za mu riƙe littattafan su to da sun ishe mu, saboda kusan komai sun yi rubutu akai. Sun yi rubuce-rubuce akan ɓangaren mata, sun yi rubuce-rubuce akan abubuwa da suka shafi maza, sun yi rubuce-rubuce akan abubuwa da suka haɗa tsakanin maza da mata, sun yi maganganu akan rubuce-rubuce akan abubuwa da suka shafi tarbiyya. To amma da yake kuma dama an ce bokan gida baya ci, duk yadda Allah ya taimaki mutum da ƙoƙari da baiwa, to sai ka ga mutane ba su cika mai da hankali a kansa ba, an fi tunanin na waje. Duk littattafan da muke karatu galibi a yanzu ba namu ba ne, ma'ana ba na an ka rubuta su ba. Kamar littafi Al-Akhdari misali, Ishimawi, Iziya, Risala, duk ba littattafan ƙasar nan ba ne. Wasu littattafai ne da aka yi daga Egypt, wasu Maghrib, Morocco, wasu kuma Spain. To su kuma wannan na an ka rubuta su. Malam Abdullahi Gwandu, ko yanzu ki je hubbarin Gwandu za a nuna miki kabarinsa, za a nuna miki gidansa, za a nuna miki jikokinsa. Wataƙila cikinku akwai 'yan Gwandu a nan. To saboda haka babban abin da muke nema gare ku shine, kamar yadda Aramba ya faɗa, shine haɗin kai na saurare da kuma tahowa cikin lokaci. Mun ga an sanar an ce duk waɗanda suka zo da wuri-wuri za a ba su kyautar littattafai, alhali kuma ga wasu sun makara, wataƙila ba su samu labari ba. To Allah ya taimaka, to Allah ya yi muna muwafaƙa. Kuma yau za mu fara yau Laraba, wanda yau 29 ga watan Jumadal Ula, hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam, shekara na da 1442, wanda ya daidai da 13 ga watan Januari, ko shekara ta 2021, miladiyar haihuwar Annabi Isa dan Maryam. Saboda haka duk sati za a rinka yi, kuma za mu fara 10:30 duk sati. Saboda haka kowace ta yi kokari ta ga cewa 10:30 ta yi mata a nan. Mun ga da mun zo sai mu fara karatu minti 40-50 sai mu tsaya, a samu minti 10 ko 15 a bisa tambaya 2 ko 3 sai a tashi. Amma in kuka ce sai 11 za ku zo, to kun ga akwai matsala ko? To wanda ni na yi karantarwa na kusan shekara ta 16 ina karantar da mata, na san matsalolin karantar da mata. To Allah ya taimaka, amma yana yiwuwa ku daban kuke. Da Allah shi jagora. Saboda haka duk mai waya ko ta kashe ko ta sa ta silent, kuma ba magana a kira ki da waya wai ki ta waje ki da waya ana karatu ba a haka wannan bai cikin ladabi na karatu ni ma kun ga na kashe waya ta don kan ma a kira ni yanzu ya an kira ki kefe take ansa waya to ni yanka kira ne ya zanyi in aje karatu in je an shi waya to kun ga ai ba daidai bane ko to saboda haka tunda lokaci ne takaitacce sai ayi hakuri daga baya wanda ya kira sai ke bashi uzuri kace kina karatu kowa ya san uzurin karatu to Allah shi taimake mu kuma ya amfanar da mu alkhairin da ke cikin wannan littafi kuma za mu yi bayani iya gurgurdo yadda kowace za ta fahimta kuma idan ana karantawa sai ki kokari ki dinga bibiyar abin da ake karantawa ana bayani to sai mu buda shafi na farko gashi nan zaki ga an rubuta number 1 in ke boko in kuma ke larabci nan gehin dama zaki ga an rubuta al-awwal to mala yace bismillahir rahmanir rahim ina mai fara wa da neman taimakon Allah subhanahu wa ta'ala ta fuskar tawassuli da sunayensa sai ya zabi suna na Allah subhanahu wa ta'ala lafzul jalala da ar-rahman da ar-rahim wannan sunaye guda uku manyan sunaye ne na Allah subhanahu wa ta'ala wannan yata ke kira bismillah amfanin fara ta shine duk wani abu da zaka yi na alkhairi kakan fara da ita domin kai tawassuli Allah ya taimake ka da taimakonsa ya sanya maka hannu da alkhairi a cikin wannan abu da zaka yi to shine bismillah ina mai farawa da ambaton sunan Allah ar-rahman wanda yake mai cikakkiyar rahama ar-rahim wanda yake mai cikakken tausayi dan ba wanda ya kai Allah rahama ba wanda ya kai Allah kuma tausayi sallallahu salatin Allah ya tabbata ala nabiyil karim bisa ga annabin nan wanda yake mai daraja annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama kun ga an yi basmala an yi salati shi yasa duk abin da zaki to idan ki fara shi da neman taimako ga Allah subhanahu wa ta'ala kuma ki yi wa manzonsa salati to insha Allah ta'ala wannan abin sai Allah ya sa mai albarka hazal kitabu kun ganshi هذا الكتاب وان اللتافي المسمى وان دا اكسا مي سونا غا سونا اللتافي قودا انتم بيكي ولا اللتافي اكي رانا لاربا تو سيكي حدد شوانا تقريب الضروري من علوم الدين تقريب الضروري من علوم الدين فسرسا تقريب كسانتو الضروري abin da yake na lalura yake na tilas yake wajibi to kusantowa da shi wanda wannan lalurat min ulumiddini daga cikin ilmomi na addini kusan cikin kun san ilmomi na addini ba kone ilimi an na lalura ba kone ilimi an na wajibi ba ma'anar lalura anan ana nufin abin da yake tilas danki bai dauke miki iyayenki ba sa dauke miki yan uwanki ba su dauke miki dole ke ake bukatar ki wannan abun kamar tsalki kamar sallah kamar azumi kamar zakka kamar aikin hajjin Allah ya hore miki wayannan abubuwa su ake kira ko kuma wasu ne daga cikin al'amurra na lalura na addini to wai kusanto miki da wayannan abubuwa na tilas na wajibi da Allah ya wajabta miki daga cikin ilmomi na addini za a kusanto miki da su ta fuskar bayani da sharhi da kuma kawo miki su a takaice ba tare da yadda bayanin zai tsawo haki kasa fahimta ba saboda haka littafin zai magana akan wani bangare na ilimin addini wanda ya zan dole matsayinki na musulma ki san shi saboda haka wannan littafi wajibi ne ga kowace musulma ta yi ta san abin da ke ciki shi yasa ya kira shi da taqribud daruri kusanto abin da yake na lalura abin da yake na tilas ba lalura irin taku ta mata ba don mace in tace tana da lalura wani lokaci tana nufin tana cikin jini na al'ada ko na haihuwa to ba wannan lalura aka magana ba ne an ce lalura ana nufin duk abinda Allah ya wajabta miki ki san shi duk abinda Allah ya hollanta miki ki san shi to kusanto miki da bayanin shi daga cikin ilmomi na addini akwai ilmomin da ba na lalura ba misali dan baki san su ba ba a cewa baki shiga aljanna amma ki san ilimin balaga ki san ilimin sarfu ki kware ga ilimin nahwu da makamantan su wannan ilmomi ne na fardu kifaya idan a argungu aka samu malamin nahwu malamin sarfu malamin balaga to shikenan sai wakilci saura ya ci gaba da karantar da su amma abin da ya shahi sanin ya ake alwala ya ake tsalki ya ake wanka ya ake sallah ya ake azumi wannan dan mutun guda ya sani ya argungu bai dauke masaura don a makarantar nan monitor ta sani to ba ta dauke masaura duka sura saura su ma sai sun yi mi to wannan shine ma'anar larura to shine taqribud daruri min ulumiddin malai ce ta'alifu shaykhi abdullahi bin muhammadin fodi wai tagammadahu Allah ta'alifu shaykhi shi wannan littafi wato rubutawar in an ce ta'alif shine rubutawa ko har hadawa wanda ya har hada wannan littafin ya rubuta shi ash-shaykhi wanda yake babban malami sunansa abdullahi bawan Allah sunan shi kenan abdullahi ibn muhammadin dan muhammad fodwe Muhammad wanda aka fi sani da laƙabin Fodwe saboda haka sunan mai littafi Abdullahi sunan mahaifinsu Muhammad sunan kakansu Usman saboda haka shi dan Fodwe sunan kaka ne na ai an ka same shi amma sunan mahaifinsu Muhammad kuma tsakanin Shehu Abdullahi da Shehu dan Fodio malamai suka ce akwai shekara 12 tsakanin su da haihuwa kun ga akwai tazara mai nisa to amma kanin sani uwarsu dai uban su dai to shi Muhammad din nan shi ake wa lakabi da Fodwe haka yake a fulatanci fulatanci ne akwai ba fulatana anan ko to an ce Fodwe fulani suna nufin masanin fiqhu mai ilimin fiqhu wanda duk abin da kike tambaye shi a ilimin fiqhu zai miki bayani to mu kuma shine da Hausa sai mu ce Fodio to wannan Hausa ne amma yadda yake a fulatanci Fodwe Fodwe haka fulani ke fadar sa to ma'anar sa Fodwe ko ma'anar sa da Hausa Fodio shine masanin fiqhu to lakabin kakan su ne saboda kakan su shi Muhammad din nan babban baban su kai baban su babban malami ne a ilimin fiqhu a ilimin addini gaba daya to shi yasa kowanne daga cikin su shi ma da ya taso sai ake kira ne da dan Fodio Shehu Usman sai a ce dan Fodio Shehu Abdullahi sai a ce dan Fodio Muhammadu Bello sai a ce dan Fodio sai ya zama kamar lakabi ko ga duk wani wanda zai yi karatu in ya taso gidan sai a jingina masa wannan amma asali lakabi ne na mahaifinsu da ake kira Muhammad wasu kuma sun ce a kakansu domin kakan nasu kakannin su gaba ɗaya malamai ne da bangaren maza da bangaren mata tagammadahu Allah Allah ta'ala ya lullube shi da rahama shi ash-shaykhu Abdullahi shine ma'anar tagammadahu Allah bi rahmatihi da rahmatsa amin Allah ya amsa wa huwa kitabun shi wannan littafi ne nafi'un mai amfanarwa mai amfani sosai wa kafin kuma mai wadatarwa duk musulma ta karanta wannan littafi zai amfane ta duk musulmi ya karanta wannan littafi sai ya amfane shi kuma zai ishe ki zai ishe shi in dai sallah kike son ki sani to zaki santa a wannan littafi in alwala kike son ki sani zaki santa a wannan littafi idan wankan jinin al'ada kike son ki sani zaki san shi a wannan littafi. To shine ma'anar nafi'un wa kafin, mai amfani ne sannan kuma mai wadatarwa ne akan kowa. Liman awwala alaihi, ga duk wanda ya dogara ga littafin yan naci gare shi, ga wanda ya makale masa ya dinga bibiyarsa dare da rana, yana bibiya yana karantawa. Insha Allahu ta'ala, in Allah madaukakin sarki ya ga dama, to muna roƙon Allah ta'ala ya amfanar da mu da wannan littafin. Wajami'un lil ulumi allati wajabat 'ala al a'yan, kuma wajami'un, wannan littafi ya tattara lil ulumi, ga ilmomi, jam'i ne na ilimi, allati wajabat, ilmomin da suka zama wajibi, ala al-ayani, akan kowa, wani bai dauke ma wani. Yanzu akwai mai dauke ma wata sallah, sai dai yan bid'a masu cewa an dauke miki sallah, an dauke miki azumi. Amma mu ahlus sunna wal jama'a kun ga abinda mun ga karanta ba wanda ke dauke ma wani sallah. To wannan littafi ya kunshi ilmomi da suka wajaba ala al-ayani, akan kowa. Saboda haka baki cewa wai na gaji bare in zauna in huta, diyata ko jikanya ta zo ki mai azhar, ba zai yi ba. To wayannan ilmomi guda uku ne, ilimin da ya zan kowane musulmi namiji ko mace ya san su guda uku ne. Wahiya thalathatun, ilmomin nan guda uku ne. Ilimi na farko ilmu tauhidi, ilimin tauhidi, kadaita Allah da bauta. Don da sallah da azumi da aikin haji ba su inganta sai tauhidin ki yayi kyau, sai ke san Allah. To ana bautar abinda ba a sani ba. To kun ji cikin abinda littafin ke karantarwa, akwai tauhidi. Wa ilmul fiqhi, akwai kuma ilimin fiqhu. Ilimin fiqhu shine ya kunshi bayanin tsalki, bayanin alwala, bayanin wanka, bayanin sallah, bayanin azumi, bayanin zakka. Wannan ana kiransa da ilmul fiqhi, bayanin aikin haji. Duk a cikin littafin nan gashi dan karami ho, duk sai mun karanta wayan ga abubuwa. Ilimi na uku wa ilmu tasawufi, da kuma ilimin wanke zuciya. Ilimin wanke zuciya shi kuma wannan ilimi ne wanda ya kunshi bayani akan tuba ga Allah subhanahu wa ta'ala, bayani akan ikhlasi, bayani akan gaskiya, bayani akan abin da ya shafi duk abin da zai zamo kawa ga zuciya. To za a yi bayani abin da zai lalata zuciya, za a yi bayani shi ake nufi da at-tasawuf anan, tsaftace zuciya. Dama lafazin at-tasawuf daga as-suf ne, shine gashin tumaki wanda ake diba ana sutura da shi da sauran abubuwa. To duk mutumin da yake ya tsalkake zuciya ta yi, a wancan lokaci ana kiran shi sufi, ba irin sufaye na yanzu da sun kamar da sufanci wani abu ba, botar wani Allah da kuma wasu abubuwa da makamantansu. To ba irin su ake magana ba. Nan sufancin da ake nufi shine hanyar da zaki biki wanke zuciyarki, ya zan cikin zuciyar babu dauda, babu munafunci, babu girman kai, babu keta, babu hasada. To wannan ana kiran shi sufanci. وهي المتعلقة بأقسام الدين الثلاثة، وهي الإيمان والإسلام والإحسان. وهي كما سوادنا علم من قد أكد يا أمبتا، علم التوحيد، علم الفقه، علم التصوف. ما ليتي المتعلقة سورة يو بأقسام الدين الثلاثة، دكشك شاء الدين قد أكد. Musa ya addini ya kasu kashi uku. Wahiyal iman, kashi na farko akwai imani. Wal islam, akwai musulunci. Wal ihsan, akwai kyautatawa. To idan an ce imani, shine duk ibada da ke da alaka da zuciya, duk ibada da ke da alaka da zuciya ana kiranta imani. Wasu hana surutu da Allah ku bari. Duk ibada da ke da alaka da zuciya a boye, ana kiranta imani. Duk ibada da ke da alaka da gaban jiki a bayyane ana kiran shi musulunci. Saboda haka ikhlas yana cikin al-iman. Gaskiya yana cikin al-iman. Ana fahimtar wannan? Kaskantar da kai yana cikin al-iman. To haka al-islam irin su sallah, irin su karatun al-Qur'ani, irin su aikin haji, bayar da zakka, wannan ana kiran su musulunci saboda ana ganin su ga fili. Al-ihsan shine kyautatawa duk ibadar da zaki ki yi ta yadda Allah ya ce ki yi ta, kuma ki kyautata ta, kuma ki kara da wasu abubuwa na mustahabbai na nafilfilu. Kyautatawa kenan. Kamar misali, a mutum ya baki aro na naira 1000, lokacin da zaki maida mai sai kice to ga naira 1000 sannan kuma ga wani abu kari saboda jin dadi, sai ki kara mai 200 ko 500, ki bashi 1500 ko da 200. To wannan karin kyautatawa ne. Naira 1000 shi a wajibi. To in kin zo da abin da a wajibi a musulunci, kamar ga sallah, ki salloli guda 5 ke wajibi. In kin zo da nafilfilu irin su qiyamul layli, sallan walaha da makamantansu, ar-rawatib, nafilfilun nan da ake yi, to wannan ana kiran shi kyautatawa. Ana kiran shi kyautatawa. To duka littafin nan zai yi magana akan waɗanga abubuwa. Kenan zai yi magana akan ilmomi guda uku, su kuma ilmomi guda uku din nan sun ratayu da kakkasuwar addini guda uku. Faman ittasafa biha, duk wanda ya siffantu da su, su wa'annan aka samu addini din nan guda uku, faqad kamula, to shi imani ne ya cika. Idan aka samu imani tare da ke, aka samu al-islam musulunci, aka samu kyautatawa, to ke yi mi? Ke zamo kammalalla ta fuskar addini, ma'ana baki bar komai ba, tunda ke yi wajibi ke yi nafila. To ai da abin da ake bukata ke zo da shi, sannan ke kudurta ga zuciya. Mal yace wa man lam yattasib biha kulliha, duk wanda bai siffantu da karkasuwa addinin nan guda uku ba, fa imanuhu naqisun, to imanin shi ragagge ne. Idan aka samu ke siffantu da imani, ke siffantu da musulunci, amma babu ihsani, to hai imanin ki bai cika ba. Eh? Ko ba haka bane? Imani bai cika ba. Yanzu cikin musulmi zaka samu wanda shi salloli 5 ɗaya yake yi, duk abin da annabila bai. Ko ba a samu? Akwai wanda banda azumin Ramadana, azumin ko wace rana ba ta yi, ba ta nafila. To wannan imanin tana da naqas. Imanin ki bai zama cikakke sai ke yi wajibi sannan ke biyo da nafila kuma. Akwai wadda banda zakka ta farilla ba ta yin komai, ba ta sadaka, ba ta taimaka wa marayu, ba ta taimaka wa talakawa, ba ta taimaka wa mabukata. To wannan imanin ta bai cika ba. Imanin ki bai cika sai ke kammala abubuwan nan guda uku, ke yi imani, ke yi musulunci, sannan kuma ke kyautata. Mal yace wa hazal kitabu, to wannan littafi namu na taqribu ad-daruriyyi min ulumiddini, mal yace al-mubaraku, littafi ne da yake da albarka. Kuma wannan gaskiya ne, an ce ba wanda ke son fahimtar addini da zai fara da wannan littafi face sai Allah ya samu ilimin sa albarka. Wannan an gani, malamai sun ce an jaraba an gani. Kare jama'a, kuma wannan littafi qadi jama'a, haqiqa ya tattara muhimmatul ulumi thalatha, muhimman ilmomi guda uku da ya ambata a al-mazkurati wa'inda ya ambata a baya, shine ilmu tauhidi, ilmu fiqhi, ilmu tasawufi. To wannan littafi ya kunshi muhimman wa'innan ilmomi guda uku. Kama sataqifu alaiha, kamar yadda ya kai mai karatu zaka tsayu alaiha akan waɗannan ilmomi. Ayyuhal akhu sadiqu, ya kai dan uwa mai gaskiya, qariban kuma kusa mana ba da nisa ba zaka tsaye da su mana kenan mallan zai kawo muna su nan lokaci ba da jama'a ba insha Allah ta'ala wa tushahiduha bi basarika wa basiratika insha Allah ta'ala wa tushahiduha bi basarika kuma zaka gansu da idanunka wayanna ilmomin guda uku wa basiratika kuma zaka gansu da zuciyarka domin da zuciya da ido ko ne na gani ba wai idanu da yake gani ba zukata ma na gani insha Allah ta'ala ya Allah ya su to ya an ce basaru idan ijiya in an ce basiratu ana nufin zuciya ilimin da ke cikin zuciya abinda zuciya ta hango ana kiran shi basira in an ce wani mai basira ne ma'ana ana nufin zuciyar shi ta tara ilimi ba wai ana nufin mai gani da ido ba wa huwa haza to abinda yace zaka gani da idanunka gashi shine za a fara bayani yanzu to wannan ana kiranta da muqaddima gabatarwa yanzu mun sa abinda littafi ya kunsa ko kuma mun san sunan littafi kuma mallan yayi mana bayani akan fa'idar littafin to yanzu kai tsaye zai shiga bayani akan kaso na farko shine ilimin tauhidi bismillahir rahmanir rahim sai mallan ya saki maimaita bismillah muna mai fara bayani da sunan Allah muna masu neman taimako da ambaton sunan Allah Ar-Rahman mai cikakkiyar rahama Ar-Rahim mai cikakken tausayi ko jinkai wa sallallahu Allah ya dada salati ala sayyidina akan shugabanmu Muhammadin annabi Muhammad wa alihi da mabiyansa wa sahbihi da sahabbansa wa sallama ya dada aminci tasliman aminci wannan karfafawa ne mana ya dada aminci gare su qala shaykhu abdullahi ibn muhammadin hudwe amma ba'du fa hadha kitabun yusamma to qala shaykhu babban malami ya fada wane ne abdullahi in baki san shi ba shine mai suna abdullahi ibn muhammadin dan muhammadu hudwe muhammadun nan da ake wa lakabi da hudwe haka shi ma abdullahi ane mai lakabi da hudwe dan hudwe kenan da hausa amma ba'du bayan wannan abin da ya gabata fa hadha kitabun wannan wani littafi ne yusamma da ake kira ne da taqariba daruriyyid din ko kice taqaribu daruriyyid din ko kice taqaribu daruriyyi min ulumid din ko wanne daga cikin su ana kiran littafin da shi to mun riga mun fassara ma'anar sunan littafin wa huwa ala thalathati aqsam kuma shi wannan littafi an kasa shi kashi uku kashin farko al-iman za a yi miki bayani akan imani ya yi kamata matsayin ki na musulmi ki kudurci Allah subhanahu wa ta'ala kashi na biyu wal-islam za a yi miki bayani akan musulunci mun yi bayani akan ma'anar musulunci kuma mallan zai yi mana bayani nan gaba wal-ihsan za a yi bayani akan ma'anar al-ihsan kyautatawa wa huwa shine ma yajibu ala kulli mukallafin ilmuhu wal amalu bihi to ma'anar imani ma'anar musulunci ma'anar ihsan gaba ɗai su uku dinnan duka ma'anar su wa huwa ma yajibu shine sanin abin da yake wajibi ala kulli mukallafin ga duk wanda yake mukallafi baligi namiji baligi mai hankali mace baliga mai hankali wanda ta fara jinin al'ada ta isa aure to sanin abin da yake ya wajaba gare ta ilmuhu ta san shi wal amalu bihi ta yi aiki da shi to shi ake kira da daruriyyud din abin da yake tilas na addini shine duk abin da yake wajibi ne ga mukallafi ya san shi baligi sannan ya yi aiki da shi to ana kira ne darura a addini don wani bai dauke miki kaga imani dole ki zama mai imani, musulunci dole ki musulunci, ihsani dole ki kyautata. Al-qismul awwal, kashi na farko shine mi al-iman. To zamu ji me yake kira imani. Al-imanu ma la yace wa huwa an tu'mina billahi, shine kai imani da Allah, wa malaikatihi, kai imani da malaikun Allah jumlatan wa tafsilan, wa kutubihi, kai imani da littafan Allah da ya saukar ga annabawa, ga manzanni, su ma jumlatan wa tafsilan, da wayanda Allah ya faɗa da wayanda ma bai faɗa ba, wa rusulihi, kai imani da manzannin Allah da wayanda Qur'ani ya ambata da wayanda bai ambata ba, wal yawmil akhir, kuma kai imani da ranar ƙarshe, shine ranar lahira da abubuwan da za su faru a cikinta. To akwai kaddara wadda bai ambace ta ba, wanda tana daga ciki, wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi, kai imani da kaddara mai kyau da mara kyau, ta alkhairi da wadda ba ta alkhairi ba, duka kai imani da gawa daga Allah. In abu ya same ki kake ce wance ce, a kice haka Allah ya kaddara. In danki ya mutu kice haka Allah ya kaddara, karki ce wance mai ya ita ta kashe shi. Sai Allah ya kyauta. Faslun, malai yace wannan wani fasli ne, shine fasli na farko da za a fara da shi. Sai ku yi shiru mu gani ko muna samu mu kai ƙarshe ne. Wannan fasli zai yi magana akan fil ilahiyat, abubuwan da ya zama wajibi a kadaita Allah da su ko a tabbatar ma Allah. Wannan ana kiran su da al ilahiyat, daga al ilahu ne, Allah abin bauta. To akwai wasu ayyuka da sifofi da ya zama wajibi ga musulmi ya jingina wa Allah. Akwai ayyuka da ya zan dole musulmi ya tabbatar ma Allah su, ana kiran su da al ilahiyat, sifofi na Allah subhanahu wa ta'ala. To shine malai cewa taqid, ka kudurta a zuciyarka annallaha mawjudun, Allah samamme ne, haka ne ko? Kenan matsayin ki na musulma dole ki yadda akwai Allah. To yanzu wadda ta yadda akwai Allah tana zuwa wajen boka? Ba ta zuwa wajen boka, don me? Ta san Allah yana nan dare da rana, in ta kira shi yana ji, in ta roƙe shi yana ji, in ta kai mai bukata yana jinta. Sannan duk abin da ya faru ba ta cewa daga wani ne, a'a, tunda Allah yana nan mawjudun samamme ne, da gare shi abin yake. La awwala lahu, kuma Allah bai da farko, ba a cewa ga san da Allah ya fara, Allah bai da farko, amma duk wadda annan tana da farko an yi lokacin da babu mu, ko ba haka bane? Makarantar nan ma ai lokacin da babu ta. Wala akhira lahu, kuma Allah bai da ƙarshe, ba a cewa ga ƙarshen Ubangiji, amma duk wanda Allah yana da ƙarshe, ƙarshen kowa shine ranar da zai mutu. To Allah baya mutuwa. Kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram, duk wanda ke cikin ke bisa doron ƙasa, mai tafiya bisa doron ƙasa, Allah ya ce fanin, mai karewa ne, mai mutuwa ne. Wa yabqa wajhu rabbika, sannan fuskar Ubangijinka ita ce za ta dawwama, za ta wanzu. Dhul jalali wal ikram, Allah wanda yake ba abuci girma da ɗaukaka, Allah ya taimaka. Laisa ka mislihi shay'un, kuma Allah babu abin da ya kama da shi. Wa huwa sami'ul basir, ba wani abu da za a ce ya yi kama da Allah. Duk duniya kai har lahira babu abin da ya kama da Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Laisa bijirmin, to su wasu malamai sun ce Allah ba jiki ba ne, jiki in an ce jiki shi ne abin da ake iya taɓawa haka, yanzu kamar hasken rana, kun ga ba jiki ba ne. Idan ni ce ki fita waje ki taɓo min hasken rana, za ki iya? Ko hankali, duk wadda annan tana da hankali, to sai ni ce taɓo min hankalinki da hannunki? Ba zai yi ba. To wai sai suka ce shi ma Allah ba haka yake ba, Allah ba jirmin ba ne, ba jiki ba ne. wanda an ce jirmu shine abinda wani wuri yake kunshe da shi, to Allah ba jiki bane, kuma a Allah bai kore makansa cewa yana da jiki ko bai da jiki ba. Eh, to abinda yayi ka a ce yana da ko bai da din, a dai tabbatar da abinda Allah ya tabbatar, abinda kuma bai tabbatar ba a kore. Eh, wannan ra'ayi ne na wasu malamai, amma wasu malamai sun ce a ba a cewa Allah yana da jiki kuma ba a cewa bai da jiki, don bai tabbatar ba kuma bai kore ba. To duk abinda Allah bai tabbatar ma kansa ba, bai kore ma kansa ba, to ba a ma bukata ambace shi. Wala fi jahatin, haka kuma su masu wancan ra'ayi suka ce Allah baya wani yanki, suna daga cikin masu ra'ayin cewa wai ba a cewa Allah na sama, ba a cewa Allah na gabas, ba a cewa yana yamma, ba a cewa yana kudu, ba a cewa yana arewa, ba a cewa yana ƙasa, ba a cewa yana sama. Akwai masu wannan ra'ayi cikin malamai irin su al-Imam Suyuti da makamantansu. To shi Shehu Abdullahi da yake galibi littattafan da suke karatu kenan a wancan zamani, zamanin su ba irin zamani ne namu ba, da aka samu malamai na magabata sun yi rubuce-rubuce kuma an buga littattafan su kuma sun shiga duniya, wanda suke bayani akan aqida ta kware. To amma wannan ra'ayi yana da rauni, abin da ya tabbata a Qur'ani, abin da ya tabbata a hadisai na Annabi sallallahu alaihi wasallama, da kuma bayanai na magabata tun daga kan sahabbai, shine Allah ta'ala yana sama. Ayoyi sun tabbatar da dama, kama ayoyin da ke bayani akan istiwa'in Allah akan al'arshi, al'arshi kuma tana sama, ayoyin da ke bayani akan saukar da abu daga sama zuwa ƙasa, ga hadisai da dama, sannan ga Isra'i da aka yi da Annabi da Mi'raji, lokacin da Annabi zai amsa sallah, kun ga sama aka je da shi, ashe da Allah baya sama, to babu buƙatar sai Annabi ya je sama. A nan maka sai a bashi abinda za a bashi, amma don a ƙara tabbatar da cewa Allah yana sama, shi yasa sai aka yi Mi'raji da shi, aka je da shi saman bakwai. Sannan ga nassin hadisi da ya tabbata, Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ƙarshen kowane dare Allah yana saukowa saman duniya, ya ce ina mai buƙata ya nemi buƙatar sa a biya masa, ina mai neman gafara ya nemi gafara a gafarta masa. To wayannan dalilai su suka tabbatar da Allah na sama, wannan ita ce aqida mai kyau. An fahimci wannan ko? Idan an tambaye ki ina Allah, Allah na sama, akwai wani da zai yanta bawaya? Manzo Allah ya ce je ka zo min da bawayat, hadisi cikin Sahihu Muslim. Ya zo da bawayar, Annabi ya ce mata aina Allahu, ta ce fis sama'i, Allah yana yana, sai ta ce fis sama'i, Allah yana sama. Yana sama, ba a cewa yana cikin sama, ba Allah ba cikin sama yake ba. In kice yana cikin sama, to kenan cikin ta yake, ba saman sama yake. To shi kuma Allah fauka kulli shay'i. To cewa Allah yana cikin sama kuskure ne. A'a, cewa akai Allah yana sama. An gane? Ita wannan saman da kike gani ba wai cikin ta Allah yake ba. A'a, sama kulli shay'i. Allah yana saman komai. Domin ku duba ku ga al'arshi da kursi dukkan su suna saman sammai bakwai. To shi kuma Allah fauka al'arshi. Shi kuma Allah yana sama al'arshi. Kun ga kenan Allah ba cikin sama yake ba. A'a, yana saman saman komai. Duk wata halitta to tana ƙarƙashin Allah, Allah shi yake sama gare ta. Wannan shine ma'anar Allah yana sama. Duk wata halitta da mutane da aljannu da mala'iku da sammai da ƙasai da ruwa da duwatsu da tsuntsaye da dabbobi, komai yana ƙasa ga Allah, Allah yana sama gare shi. Wannan shine ma'ana Allah na sama. Amma in kici Allah na sama, yana cikin sama, kenan cikin ta yake ba wajenta ba, kenan shi ma akwai wani abu sama gare shi. To kuma wannan shi ma kuskure ne. Sai yace ganiyun. To saboda haka sai a kiyaye wannan magana ta malam, akwai gyara a cikinta, a ra'ayi ne mai rauni, kamar da in kina karantawa a cikin hadisi ana cewa hadisi kaza bai inganta ba. To shi ma maganganun malamai, ana samu wani malami ya dauki wata fahimta da ya samu daga wasu malamai wadda take tana da rauni. Ganiyun, Allah mawadaci ne, zai yi ƙarin bayani ne akan abin da ya ambata. anil mahalli daga barin bagire sai sun ga kore su a aqida su ba a cewa Allah yana wuri kaza a Allah na ko ina to kuma kun ga wannan kuskure ne in kace Allah na ko ina akwai bola buzo kenan akwai toilet eh kun ga akwai coci to hadda coci Allah na nan yawa to wannan ba daidai bane tunda dai Allah yace yana sama to sai mu tabbatar da cewa yana sama to cewa Allah ganiyun ne anil mahalli wannan ba daidai bane tunda ya fada yawa kan sama halli to sai mu tabbatar masa da mahalli wal fa'ili kuma Allah mawadaci ne daga barin wani mai aiki ba shi ba a ce wai ga wani yazo shike ruwan sama shike ba da arziki shike ba wasu lahiya kamar yadda wasu daga cikin yan bid'a suke yi sai a ce wai komai ka samu ka dauka shehin ka ya baka eh ko kuma in ka samu wani mukami boka shi ya baka to Allah mawadaci ne daga barin wannan babu wani wanda yake aiki ga Allah subhanahu wata'ala ma'ana Allah shine fa'ilu kulli shay'i duk abin da ke gani duniya Allah yi shi shike aikata shi saboda haka Allah mawadaci ne daga barin wani alfa'il wani mai wani ma'aikaci Allah bai bukata da aikin kowa hatta ibadan nan da muke yi ba fa Allah muke wa ba kanmu muke wa a'a kawai muna yi ma Allah ne saboda ya ce mu yi amma amfanin abin gare mu zai dawo ba wai amfanin zai koma ga ubangiji bane to shine ganiyun anil mahalli wal fa'il Allah mawadaci ne daga barin wani mai aiki wahidun fi zatihi Allah mawadaci ne a cikin makadaici ne a zatin sa eh zatin Allah guda ne wa sifatihi Allah makadaici ne a sifofin sa wa af'alihi da ayyukan sa la fi'ila shay'in min al khalqi la fi'ila li shay'in la fi'ila babu wani aiki li shay'in ga komai min al khalqi daga cikin halittu duk abin da kiga mutane na yi to Allah ne ke yin sa da kudura sa da ikon sa la tahriqu narun wuta bata isa ta yi kuna ba wala yushbi'u ta'amun abinci bai isa ya kore yunwa ya kosar da mai jin yunwa ba wala yaqta'u sikkinun yuka ba za ta yanke abin yanka ba bal kullu fi'lul lahi dukkanin su aikin Allah ne in ki hasa wuta ga murhu ki dafa abinci to Allah ne ya dafa abincin ba wutan ba in ki ci abinci ki koshi Allah na ya kosar da ke ba abinci ba shi yasa zaki ce na gode Allah da ya ciyar da ni ya kosar da ni idan ki dauko yuka ki yanka nama to Allah ne ya yanke naman ba yukan ba don Allah ya ce wallahu khalaqakum wama ta'malun Allah ya halice ku da duk abin da kuke aikatawa ma'ana nan ana so a tabbatar miki da cewa duk aikin da ke gani Allah yake yin sa ma'ana Allah yake yin sa ba wai shi zai zo yayi da kansa ba shi yake nufi ba ana nufin shi yabba wannan abin kudura da iko ya zartar da wannan abin da Allah ya ga dama sai ki hasa wuta sai abinci ya ki da huwa duk ta kama din ma gashi ta kama duk itacen argungu su kare amma abinci yana nan ware yake me yasa saboda Allah bai bata iko ba sannan Allah ya ga dama duk abincin argungu a tara miki shi ki canye baki koshi saboda Allah bai ba abincin dama ya ture miki yunwa ba to shi ake nufi don ka wata ta ce in ta yi ƙarya ta ce wai Allah na yazo ba shi ake nufi ba ma'ana Allah ya baki iko ya ba da iko wannan abin ba shi yazo yayi da kai ne ba an gane shine ma'anar wallahu khalaqakum wa ma ta'malun in ki tafiya ki koma gida an gama karatu to Allah na yabba kawahunki da sauran gabbanki dama su yi da Allah ya ga dama sai ya yi mi ai wata na can kwance ba ta iya mi sannan maganar gada muka yi Allah ne ya ba halishi na dama in fade ta da ya ga dama sai ya rike halishin wani na can bai iya mi to kun ji abin da ake nufi saboda haka in mutun yayi zina Allah ya kiyaye ko yayi sata ko yayi wani mugu abu ya sha giya to Allah ne ya ba gabban shi dama su yi wannan abin ba wai Allah ne ya zo da kansa ya yi abin ba kun fahimci abin da Allah ya ga dama sai ya hana bakin shi shan giyat, da Allah ya ga dama sai ya hana gaban shi su je su yi sata, ko ya so ya dauka sai Allah ya kame hannun. Wannan shine ma'anar duk abin da kun kai Allah ya yi, shi ake nufi. Allah ya sa mun gane. To sai yace fal kullu fi'lullahi yaf'aluhu indaha, Allah yana aikata wannan abin ne a wurin wayannan su ma'aikata da aka yi amfani da su labiha, kuma ba da su Allah yake amfani ba. Yanzu misali in ki zo ki yanke nama, to zaki ce na yanke nama da yuka, to shi Allah ba haka bane, shi yabba yuka dama ta yanke wannan nama din, da ya ga dama sai ki ta yanka gata da kaifi, amma kuma ba ta yanke nama ba. To Allah yana aikata abin da yake son ya aikata inda ha a gun wayannan na'urori da ake amfani da su labiha, kuma ba da su Allah ke amfani ba. Dan in ni yanke rago, to ai ba Allah ne yazo yayi amfani da yuka yanke rago da kansa ba, kun ga ba da yuka yayi amfani ba, kawai dai shi yabba yuka tasiri da karfi. Yanzu in kina jin bacci, to Allah ne zai ba idanunki dama su ki bacci, da ya ga dama sai ya hana ma idanunki bacci, ko kina son ki kwana ba ki iyawa. To shine abin da ake nufi, alqadiru ala kulli mumkinin, Allah shine mai iko akan duk wani abu wanda yake yiwuwa a aikata shi ko a bar shi. Allazi la yakunu, Allah shine wanda la yakunu illa ma arada, babu abin da ke faruwa sai abin da Allah ya nufi. Duk abin da kike ga ya faru, duk tashin hankalin nan da kike gani, to ya faru ne bisa ga kudurar Allah, ya faru ne bisa ga iradar Allah. Da Allah ya ga dama sai ya hana, sai ya hana yanki dinafin, ya hana yan boko haramun, ya hana yan kaza. To amma saboda wata hikima, wasu dalilai, shi yasa sai Allah yabba wayannan mabarnata su dama su ci gaba da barna su, saboda wasu dalilai Allah shi yasa sirran abun. Al-alim, Allah shine mai cikakken ilimi, allazi la yajhalu kulla shay'i, Allah bai jahilci komai ba, komi Allah ya sani. Amma muha, ke ga mun san wani abu, wasu abubuwa ba mu san su ba. Al-hayyu allazi la yamutu, shine rayayye wanda baya mutuwa. As-sami'u bi kulli mawjudin, Allah shine mai ji ga dukkanin samanme. La bi uzunin, amma ba dan wai yana da wani kunne da yake ji ba. Al-basiru, mai gani, na'am. Bi kulli mawjudin, da duk wani abu wanda yake samanme. La bi hadaqatin, ba tare da kololin ijiya ba. Al-mutakallimu, Allah shine mai magana. La bi lisani, amma ba da wata tsoka, wata gaba ta halshe ba. Wala bi sautin, kuma ba tare da wani sauti ba. Allazi la yajibu alaihi fi'lu kulli shay'in, shi Allah babu abin da yake wajibi gare shi ya aikata shi. Fasawabu, lada da yake ba masu aiki na kwarai. Min fadlihi, yana ba su ne saboda falalarsa. Wal iqabu, azaba da yake wa masu sabo, yana musu azaba ne bi adalihi, saboda adalcinsa. To wannan magana ta ƙarshe ita ma malamai suka ce cewa Allah yana ji ba da kunne ba, shi ma wannan Allah bai kore ba, bai kore cewa bai ji da kunne ba. An gane wannan ko? Sannan bai tabbatar da cewa kuma yana ji da kunne ba. To shi ma malamai suka ce ba sai an ambace shi ba, tunda dai Allah ya ce yana ji, to sai mu bar ta yana ji. Da mi yake ji bai faɗa ba, ba mu sani ba. Idan an tambaye ki da mi Allah ke ji, sai ki ce ban sani ba, saboda bai faɗa ba. To shi yasa malamai suka ce babu buƙatar a ce wai Allah yana ji amma ba da wai kunne ba, babu buƙata, tunda Qur'ani bai tabbatar da wannan ko ya kore ba, annabi bai tabbatar da wannan ko ya kore ba. Sannan da yace albasiru bi kulli mawjudin la bi hadaqatin, shi ma wannan bai tabbata a Qur'ani ko sunnar manzon Allah cewa Allah ganin da yake yana gani ne amma ba da kololo ijiya ba. To shi ma almuhim, abin da yafi inganci, Allah na gani. Da mi yake gani ba mu sani ba, ki kenan. Da mi yake gani ba mu sani ba, amma kuma ya tabbatar ma kansa idanu. An fahimci wannan? Yawwa, ya tabbatar ma kansa idanu. kenan tunda ya tabbatar ma kansa idanu to sai mu ce ganin da yake yana gani ne da ido amma can da yace yana ji da mi yake ji da kunne to qur'ani bai tabbatar da cewa Allah yana ji da kunne ko baya ji da kunne ba an bayyance wannan saboda haka cikin sifofin Allah na zati ba a samu siffar kunne ba amma dai an samu siffa ta ji sannan sifofi na gani ya tabbata Allah subhanahu wata'ala yana gani da ido amma cewa kololon ijiya shine hadaka wanga kololon na ciki to shi wannan Allah bai tabbatar ma kansa yana da wani kololo abinda dai yace yana gani da ido Allah yana da idanu an gane kuma ba shike nuna irin idanun mu bane dan ko cikin halittu zaki ga an samu bambanci yanzu kun ga Aisha kina da idanu irin na mutane na ya gani ba irin na mutane na ba giwa na da kunne kunnuwa ko amma irin namu ne to shi ma Allah haka yake subhanahu wata'ala in Allah yace yana da kaza yana da amma ba irin namu bane tunda yace laisa kamislihi shay'un to wannan sai a kiyaye da wannan sannan da yace almutakallimu la bi lisanin shi ma wannan Allah yana magana amma da mi yake magana bai fada ba tabbatar ma Allah halshe ko kore mai halshe shi ma wannan babu dalili a kansa wala bi sautin kuma ba tare da sauti ba to shi kan wannan ba daidai bane Allah yana magana kuma da sauti Allah yana magana da sauti ma'ana abinda su suke nufi anan yanzu misali in kina jin sanyi kina jin dari sosai sai aka zo aka zuba miki ruwan sanyi zaki ji mi ko ina ga jikinki ko ba wuri guda zaki ji ba sabanin in mutun yayi magana ta ina zaki ji magana ta kunnuwa baki jin ta ta kawawo to sai suka ce shi maganar ubangiji wai kamar an jefa mu an samu mutun ruwan sanyi ko ruwan zahi lokacin da Allah ya ce wa kallama Allahu Musa ta kalima Allah ya yi magana da annabi Musa magana to wai annabi Musa ta ko ina ya ji magana ba wai ta kunnuwa ya ji ta ba to shi ma wannan malamai sun ce ba daidai bane kuskure Allah yana magana da sauti an fahimci wannan ko sautin nan kuma yana shiga cikin kunnuwan masu saurare waɗanda Allah ya magana da su kamar shi annabi Musa ina fatar an gane yawwa to saboda haka waɗanga abubuwa da kun kaje mun faɗa cewa akwai gyare-gyare saboda galibi a su litattafan da suka samu a ƙasar nan wancan lokaci ana karantarwa litattafan suna bayani ne akan waɗanga abubuwa zalla ba su samu a zamanin su an samu na'urori kamar yanzu da aka buga litattafai a da waɗanda suka zo suka tabbatar da cewa ga hakikanin aqidar annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma sahabbansa to idan malami ya kudurci wani abu ko ya riki wata fahimta bisa kuskure yana tsammanin cewa daidai ne ashe ba daidai bane to Allah ba zai kama shi da laifi ba saboda ni rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana sai zan wannan ya shiga babin kuskure ya shiga babin kuskure rufi'a an ummati al-khata wan nisya wa mastukrihu alayhi an dauke ma al'umma ta abubuwa guda uku abinda suka yi da mantuwa abinda suka yi da kuskure abinda aka tilasta su suka yi to ba za a kama su da zunubi akai ba saboda haka anan da an ce mallam abinda ya kawo kuskure ne ba ana nufin yana da zunubi ba ana nufin maganar ya kudurce ta bisa ga tsammanin cewa daidai ne amma kuma ba shine daidai ba kun gane abinda ake nufi ko sakamakon abinda ya dauko daga wasu littattafan shi ma da ya karanta wanda a wannan zamani su ake karantawa mu ma da a ce ba mu samu littattafai da aka buga ba da mu ma abinda zamu kudurta kenan to shi yasa waɗanda iya su suka karanta sai kiga su ko sun rike sai a ce ai tun da Shehu Abdullahi Shehu Usmanu ya rike kaza to mu ma sai mun rike to wannan ba daidai bane kuma duk wani wanda ba annabi ba ana iya samu yayi kuskure ko yayi abinda ba daidai ba to wannan an yi magana akan al-ilahiyat wani sati in mun dawo zamu shiga bayani akan abin da ya zama haƙƙi na annabawa su kuma manzannin Allah in mun gama daga nan sai mu shiga layin fiqhu in mun gama layin fiqhu sai mu shiga bayani akan al-ihsan abinda muka faɗa ya zama daidai
Allah ya sa masa lada. Abinda kuma aka faɗa na kuskure, Allah shi yafi, ya gafarta mana, ya goge shi a cikin zukatanku. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.